الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين دعوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديرمو قال مدعوك كنسركي ديبا مداما مكساكي حدوى دومين شيقبنا كراتو عمدة الفقه ابن قدامة Al-Maqdisi Allah ya masa rahma a darasi na 146 daga nan masallacin Anas bin Malik a nan unguwar Gwallaga a birnin Bauchi a yau 8 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1442 bayan Hijira wanda kuma shine 25 ga watan Oktoba shekara ta 2020 miladiya zamu karanta babin da yake magana akan luhuqun nasab babi ne da zai karantar da mu hukunce-hukuncen shari'ar musulunci akan tabbatuwar da ga ubansa tabbatuwar dangantaka tsakanin uba da da kamar yadda kuka sani ba matsala akan tabbatuwar dangantaka tsakanin uwa da danta tunda ita ta haifi kayanta shi yasa Allah ya ce duk dan da uwa ta haifa danta ne walwalidatu yurdi'na auladahunna amma uba sai Allah ya ce wa alal mauludi lahu wanda aka haifa masa ba shi ya haifa ba an haifa ne don shi ba a samun kokonto akan uwa da danta ko yarta inda har an ga lokacin da ta haifa da sauransu amma ana iya samun rigima da za ta iya sawa har a je kotu ko rigima da za ta sa ta jawo babbar matsala ko rigima tsakanin dangi ko tsakanin miji da matarsa ko tsakanin dangin miji da dangin mata akan cewa shin wannan dan ya tabbata dan wane ne ko ba dansa ba to mai shari'ar musulunci ta ce kuma mai tatanadar wajen warware matsala irin wannan ana fahimta wannan shine abinda wannan babi zai karantar da mu bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله فصل ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها وإن لم يمكن كونه من مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين أو الخصي أو المجبوب لم يلحقه فصل وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة
بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يأتي فصل وانا ولي فصلين نمسمى ومن ولدت امرأته دوك واندا ما ترسى تهيفو او امته كو باي ورسى تهيفو allati aqarra bi wat'iha, wanda shi yayi ikrari ya yarda da cewa ya kusance ta, waladan ta haifi da ko da, yumkinu kaunuhu minhu, wanda a hankalce zai yiwu a ce wannan dan nasa ne, lahiqahu nasabuhu, to dangantakar wannan dan ta jingina zuwa ga shi wannan uban. Da kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, saboda hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da yace alwaladu lil firashi, da yana ga shimfida ne, walil ahiril hajar, shi ko dan iska ko mazinaci sai dai a tare shi, ba za a bashi dama ba a ce da ya zama nasa, matukar ba shine uba a shari'ance ba. Wala yantafi waladul mar'ati illa bil li'an, duk matar da ta haifu tana da miji ko tana da ubangida, ba abinda zai iya kore wannan dan daga ubansa sai dai ta hanyar li'ani kawai. Wala waladul amati illa bi da'wa adami istibra'iha, haka kuma dan kuyanga ba a taba iya kore shi daga ubangidan kuyangar sai dai idan mutumin yayi da'awar cewa bai barta tayi istibra'i bane. Wa in lam yakun kaunuhu minhu, amma idan a hankalce ba zai yiwu a ce wannan dan nasa bane. Wa in lam yumkin kaunuhu minhu, idan ba zai yiwu a ce wannan dan nasa bane a hankalce, mislu an talida amatuhu li aqalla min sittati ashhur, misali a ce baiwarsa ce ta haifu a ƙasa da wata shida, munzu wati'aha, tun daga lokacin da ya kusance ta, aw imra'atuhu, ko matarsa ta haifu li aqalla min zalika, ƙasa da wata shida, munzu amkana ijtima'uhuma, tun daga lokacin da haduwarsu zai yiwu a ce su iya haduwa, ya kai wata shida, to in ya zama ƙasa da wata shida ne, to shine za a iya cewa dan ba nasa bane. Walau kana zawju mimman la yuladu li mislihi, haka kuma inda mijin zai zama irin wanda ba zai yiwu a ce ya haifu bane, kamar lahu duna ashri sinin, kamar mijin da yake ƙasa da shekara goma, awil khasiyi, ko kuma ya zama wanda aka dandake ne, awil majbubi, ko kuma ya zama wanda yake da yankakken al'aura, lam yalhaqu, to wannan ne kadai za a iya cewa dan ba nasa bane a yarda. Faslun, fasali na gaba, wa idha wati'a rajulani imra'atan fi tuhrin wahidin, idan mutum biyu suka kusanci mace guda a cikin tsarki guda, bi shubhatin, amma akwai shubha a tsakani da ba zai sa a tabbatar da cewa zina bane, aw wati'a rajulani sharikani, ko kuma mazaje guda biyu waɗanda suka yi haɗin gwiwa a wajen mallakar kuyanga, amatahuma, dukansu suka sadu da ita wannan baiwar, fi tuhrin wahid, a cikin tsarki guda, fa'atat bi walad, sai ta zo da ɗa a sakamakon wannan saduwar, a wadda'a nasaba majhulin nasabi rajulani, ko kuma ka samu mutum biyu suka yi da'awar kowa ya ce ɗan nasa ne, alhali ɗan kuma ba a san dangantakarsa ba, sai a samu mutum biyu, wannan ya ce nasa ne, wannan ma daban ya ce nasa ne, uriyal kafatu ma'ahuma, to sai a nuna wa, sai a nemo waɗanda ake ce kafa, masu ilimin kiyafa, sai a haɗa su tare da iyaye biyun da ɗan da ake rigima a kansa, aw ma'a aqaribihima, idan kuma su waɗanda ake rigima a kansu, waɗanda suke rigimar sun mutu ko ba sa ran, sai a kawo danginsu, dangin wannan a gefe, dangin wannan a gefe, sai masu ilimin kafa su ga yaron, su ga dangin, fa ulhiqa biman alhaquhu minhuma, to sai a jingina dan ga duk wanda suka ce wannan dan na wane ne. ko wannan dan na wadannan dangin na dangin wadannan ne wa in alhaquhu bihima lahika bihima duk wanda suka jingina masa idan suka jingina gare su duka biyu to haka za a ce kai nasu duka biyu ne an fahimta sai dai a ce a raba haƙƙin kenan wa in ashkala amruhu idan kuma al'amarinsa ya rikice aka kasa ganewa a wancan yana nufi idan suka hada shi da wani duk wanda suka hada shi to aka za a dauka wa in ashkala amru in al'amarinsa ya rikice aka kasa ganewa ai za a jingina dan ba za a jingina wa biyu ba au ta'arada amrul qafa ko kuma su yan kiyafan an kira wannan yace wannan ne wannan kuma daga baya sai zo yace wancan ne al'amarinsu ya zama ya ci karo da juna aw lam yujad qafa ko kuma ma an nemi kafan ba a samu ba turika hatta yablu sai a bar shi sai ya girma fayulhaqa biman intasaba ilayhi minhuma sai a bashi dama ya hadu da duk wanda shi ya zaba sai a ce ka dubi wannan waye kake ji ya kamata a ce shine ubanka duk wanda ya zaba sai a bashi wala yuqbalu qawlul qa'ifi ba a karbar maganar mai ilimin kiyafa illa an yakuna adlan sai dai in ya zama adali ne mujarraban fil isaba wanda aka jarraba shi aka tabbatar da cewa ya iya kafar gwani ne kwararre ne an ji wannan to waɗannan fasali guda biyu dukkan su suna da alaka da abu guda ne shine luhuqun nasab ko ilhaqun nasab a wannan zamani namu wannan babu yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske zamani ne da rigingimu sun yi yawa sannan abubuwa na shakka akan nagartar mace da zai iya sa mutum ya ta zarge-zarge sun yi yawa sannan bayan haka korafe-korafe ma sun yi yawa koda akwai nagartar ta mace da mita da rashin tabbas a wurin waɗansu mazajen da zai iya sa mutum ya ji yana jin shakka cewa shin ɗawa ne nasa ne sannan shi kansa kuma tabbacin wato abin da ya shafi alfasha ita ma ta yaɗu ta yi yawa infidelity ya yi yawa ta yadda zai iya jawo yawan rigima da zai iya nuna muhimmancin wannan babin amma da gaske ne cewa wannan matsala ce da a wannan zamani wato tana fito da abubuwa da yawa a kotuna akwai a gidaje akwai a tsakanin dangi akwai a wurare da yawa ka rika ji kenan to abinda malam ya faɗa a nan yanzu a takaice za mu ɗan yi bayanin shi kowa ya fahimci na cikin littafin sannan sai mu tsunduma cikin matsaloli kuma da yawa da suke da alaka da wannan don a fahimci yadda ake warware wannan matsala a shari'ance sannan a ƙarshe zan ba wa likita dama ya mana bayani a tsari na zamani a yanzu da ba ma da bukatar ilimin kafa menene a likitance ya kamata a yi idan akwai matsala irin wannan wanda kotuna za su iya rifarin zuwa ga asibiti saboda harka ta DNA ya ɗan yi mana bayani mai ake nufi da DNA a likitance sannan kuma yaya authenticity result in DNA yake sannan mu kuma sai mu san shawarin da za mu bayar ga wato cibiyoyi na shari'a da kuma masu bincike da kuma hukumomi wajen sa dokoki da suke da alaka da irin wannan saboda ya zama an tafi daidai da shari'a kuma an tafi daidai da zamani Allah ya sa mu dace to farko mala yace mana wa man waladati imra'atuhu aw amatuhu allati aqarra bi waqiha waladan yumkinu kaunuhu minhu lahiqahu nasabuhu duk wanda matarsa ta haifu to dan san kawai wannan shine ka'ida ta farko ka'ida ta farko a shari'ar musulunci shine duk matar da ta haifu tana da miji dan namijin ne ko ita da kanta ko wani daban ko shi mijin ba a bawa kowa dama ya fara tambaya ba ba a wata tambaya in dai mace tana da miji ta haihu to dan namijin ne kawai a shari'ar musulunci. Kuna fahimtar wannan da kyau? Haka kuma duk baiwar da take da ubangida idan ita ma ta haihu to ita ma ba za a tsaya ana tambaya na waye ba, tunda tana da ubangida. Kuma musulunci ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, saboda haka wannan ya ishe ka dalili cewa duk abinda suka haifa na wanda Allah ya faɗa din nan ne, azwajihim aw ma malakat aymanuhum, don haka wannan dan nasu. An fahimci wannan da kyau? Kawai sharadin da aka ce shine mutumin da matar ta haifu abinda a hankali zai iya yiwuwa a ce nasa ne, ba dole sai a likitance zai yiwu a ce nasa bane. Kun ji na ce a hankali, ko da a likitance ba zai yiwu ba, wannan babin a yanzu a nan ba mu zo wurin da likita zai yi magana ba. Ba ruwan shari'a da batun cewa an gwada, ai in an gwada za a samu kaza, ko kuma ma an ga kamanni babu, wannan duk babu shi. A hankali zai yiwu a ce mutum ya haifi ɗa ne kama da wani, eh zai yiwu a hankali ko ba zai yiwu ba? Yawwa, saboda wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah matata ta haifi baki, dan ai kamar haka samu matsala, a ce kai jajabir matar ka fara sar kamar tsada, sai ta haifi baki wuluk kamar gawayi, dan ka ce ka ya aka yi? To haka zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce masa ha kana da raƙuma? Yace ina da raƙuma. Wasu kala ne? Yace ai dukansu kala ɗaya ne. Sai ce ana samun kalan da ya bambanta? Yace akan dan samu mana ci. To waye suka haife shi? Su masu kala daban kuma su haife kala daban. Sai ce la'annahu naza'ahu irq. Ta yi a can cikin kakanin sa an samu ne, to kai kuma haka ne. Shikenan magana ta kare. Can cikin kakanin ka an samu wani baki ko wata baka, shikenan magana kare sai ya shiru. Babban dalili akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alwaladu lil firashi wa lil akhiri al hajar, yace da na shimfida ne. Abinda ake nufi da shimfida shine waye mai shimfidan matar? Wannan matar da yanzu ta haifu mai shimfidan ta shine wa? Mijinta, ko kuma wa? Ubangidanta in baiwa ce, tunda shine mai shimfidar to dan ma nasa ne. Ba ruwanka da waye yazo ya hau kan shimfidan? Waye mai shimfida? Ba ruwanka da yaron yayi kama da wani? Ba ruwanka da wani ya zo ko da fa an samu wani ya zo ya ce shi ɗansa ne a bashi? To walil ahid al hajar, annabi ya ce za a haɗa shi ba za a bashi ba, bi ma'ana la shay alil ahid, duk abin da ya yi da'awa ko ya kawo shaida guda dubu ne ba ruwanmu da su, ko ya je ya kawo proof ɗin asibiti an kawo DNA an kawo mai duk babu ruwanmu, sai in uban da ya ce ba nawa ba ne, to nan kuma sai a dawo kan wani abu. Idan uba ya ce ba ɗansa ba ne, to ɗayan biyu, ko matar ta ce eh ba nasa bane, to nan magana ta kare, shikenan inda ita ta haifa masa. In ta ce eh ba nasa bane, sai a zo kan take kuma ya akai ka samu dan, sai a koma wani babin, shi kuma zamu zo can gaba kitabul hudud. Idan kuma ta ce a nasa ne, to sai a ce kina da gaskiya tunda mijinki ne, kai me yasa kace ba nasa bane? Bara a ce ki kawo dalilin ya aka yi zaman nasa ba, a ba mu bukatar wannan, tunda an san ranar daurin aure to ba a bukatar ranar da aka yi ciki, ba ruwan shari'a da wannan. Kuna fahimta ko? In yace ba nasa bane, sai a ce to akwai rantsuwa guda hudu da kuma wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin, ka yadda ka ga ba zai yadda ba, cikin saboda da DNA ka da wayan ka duka, wallahi ba za ka iya zuwa kai wannan rantsuwar da muka faɗa na babin li'ani ka ɗauka ka ce Allah ya ƙine maka in ƙarya take yi ba, saboda ko me yana iya faruwa, to kawai a bar kaza cikin gashinta, duk wani abu irin wannan an je lahira a sake. Amma a nan duniya duk abin da matarka ta haifu naka ne, zama an fahimci wannan? Wannan hukuncin na waye? Na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shi yace alwaladu lil firash, kuma rigima ce aka yi fa tsakanin mutum biyu, wannan yana da baiwa, wancan kuma ya riƙa zagawa yana takar baiwar, sai ta haifu tun abin jahiliya ne, da ta yi ta haifu ta haifi ɗa ne kama da wancan mutum, kuma tana da ubangida, saboda a da ai bayi yawanci suna karuwanci, wasu ma sa su ake yi a dole shi yasa Allah ce wala tukrihu fatayatukum ala al-bigha kowa sani dan wancan ne da aka gun musulunci sai wancan din yayi ko yace a bashi dan sa sai me shi yace a bazan baka ba ya yaro ya girma wuri na kaza da kaza da kaza sai annabi yace ai wannan dubbe taso goma baiwar tawaye tawani ne sai aka ce ai dana sai kuma yana kama da wancan fa bai kama da wannan annabi yace me shi fidi shine mai da to akan bawa ma aka ballanta na akan mata ana fahimta babban muhimmancin wannan shine kare mutuncin mace a musulunci in dai aka ce mace tayi aure to wallahi ta samu kariya a musulunci wanda in ba a musulunci ba ba wata doka a duniya da zata ba mace kariya irin wannan security da mace take da shi a batun abin da ya shafi mutuncinta wallahi babu wata doka a duniya da ta ba mace irin wannan za ku zo ku jima inda abin ba zai fi ba ku mamaki in kin yi aure kin huta sannan malam ya ce kamar yadda muka ji la yantafi isbatu alwaladi li abihi illa bil li'an ba yanda za a yi a tabbatar da ai a kore tabbacin cewa ɗa na ubansa ne sai dai illi'ani ne kawai don ka duk wanda yake so ya kore sai dai ya je a yi li'ani an fahimci wannan ko? sannan malam ya ce idan kuma ya zama wanda ba zai yiwu a ce shine uban dan ba a hankalce kamar misali a ce ta haifi yaron ƙasa da wata shida bayan auren ana fahimta zai yiwu a ce a haifi yaro ƙasa da wata shida kuma yaron ya rayu ba zai yiwu ba ba zai taba yiwa a haifi yaro ƙasa da wata shida kuma ya rayu ba wannan dalilin an samo shi ne sakamakon ayar alqur'ani ta cikin suratu al-ahqaf da Allah madaukakin sarki yake cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran da daukar cikin jariri da shayar da shi zuwa yayin shi wata 30 wata nawa 30 a suratul baqara kuma Allah ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini iyaye mata su shayar da ƴaƴayen su zuwa shekara 2 cikakku daga shekara 2 an gama to wata 30 yace da shayarwar da daukan cikin nan kuma yace shayarwar wata 24 kaga cikin wata 30 ka cire 24 saura nawa saura 6 shi yasa Ali ibn Abi Talib da sahabbai suka ce wannan ya nuna cewa aqallu muddatil hamli shar'an 6 ashhur mafi karancin lokacin da za a iya cewa lokaci na ciki kafin a haifi yaro kuma har ya iya rayuwa to shine wannan fa ba wai ana nufi fa in dai aka haife shi sai ya rayu daga baya ya mutu shikenan za a ce nasa ne wanda ya mutu nan ko da ba wai yanzu ya ci gaba da har yanzu yana nan ba kuna fahimta da kyau in kuma ya ci gaba shikenan dama rigimar dama ba za ta zo ba sai in ya ci gaba amma idan ta haife shi a gawa shikenan dama wannan ba za a yi maganar ta akai ba ko ta yi bari ana magana akai rigima tana iya tasowa ne idan dan ya rayu kaga ya riga ya mutu dama ba rigima za a iya cewa bari ne an gane ko to wannan shine na farko istisna'i na biyu shine ya zama irin wanda ba zai iya yiwa a ce yayi wa mace ciki bane kamar a ce baya ma da wato zakarin da zai iya yin jima'i da shi yankakke ne ko ya samu hatsari dalili yasa ya rasa shi gaba daya ko kuma an je an yi masa abin nan alhisya shine an je an masa dandaka wanda ba zai taba iya yiwa ba a likitance da kuma a hankalce shikenan sai a ce ba nasa bane saboda a hankali ma an san ba zai yiwu a ce nasa bane ana fahimta in dai ba wannan ba to ana nan akan asali cewa duk wanda ta haifa wa mijinta ne da to malam ya ci gaba da cewa idan aka samu mutum biyu suka zo suna aka samu shubha akan mutum biyu dukkansu sun sadu da mace ita matar ɗaya daga cikinsu ne sai ɗayan ma ya ɗauka matarsa ce ya sadu da ita sai aka zo maganar ɗa a'a dukkansu ba ba su tabbata da cewa inda an tabbata da cewa matar wani ce kaga ba rigima ba matsala kenan. Amma idan mutum ya sadu da matar da ba tasa ba, ya ɗauka tasa ce, kuna bayinta, ba zai yiwu a tabbatar da aure ba, amma ɗan za a iya jingina masa. Kuna gane magana? Yana da aure, sai ya ɗauka wannan matar matarsa ce, sai ya sadu da ita, sai su ta ɗauki ciki, ɗan za a iya jingina masa a ce ɗan ya zama ɗan shubuha, tunda ba da gangan bane, ba zina bane yayi, ba za a zo a cuci ɗa a ce masa shege ba, alhali iyayensa ba zina suka yi ba, na ganganci. An fahimta? To sai aka samu an samu kuskuren akan mutum biyu ne, mutum biyu suka yi kuskuren akan mace ɗaya, kowa ya ɗauka matarsa ce, kuna fahimta? Wani zai ce ita matar bata sani bane, mu ban ruwan mai zuba ta matar muke yi ba, ku ji karatu kawai. Sai aka samu duka biyu, sai kowa zai ce to ai na sani, da ta zai ta fi yaro kyakkyawa, kowa yana so, kuma kowa dama a cikin su damewa, bai da ɗa ko bai da irin ɗa wannan, bai da mace sai ta haifi mace, ko bai da namiji sai ta haifi namiji, sai kowa yana so. To shine inda malam ya ce nan ga yanda za a yi a raba. Idan zai yiwu a ce wane ne, alamu sun tabbatar shi kenan, amma babu alamu ko ɗaya bai janye ba, dukan su biyu sun ce nasu ne, to shine sai a je abubuwan da malam ya faɗa na batun a kawo kafa, an fahimta, saboda a tabbatar. Sannan malam ya magana akan kafa ɗin kafin a karɓa, to sai ya zama wato wanda in yayi magana za a iya karɓa a shari'a ne, adali, wanda zai iya bayar da shaida a kotu, mustashidu shahidai ne min rijalikum, kaga dole sai ya zama namiji a irin wannan. Sannan kuma sai ya zama wa ashidu zawai adalin minkum, sai ya zama adali ne, idan ba adali ba ba za a karɓa ba. Sannan sai ya zama wanda ya kware ne, wanda zai iya bayar da shaidar yadda ya kamata, kuma wanda ya san kan abun, ba kawai za a kawo kwak a sa shi yayi ba, a'a, dole sai an samu mutumin da aikinsa ne. An gane ko? To wannan shine kadan daga cikin abun da malam ya faɗa. Yanzu bari mu ƙara yin bayani akan matsalolin da suke alaka da wannan, sai a ji su a fassalce. Na farko, malam ya yi magana akan ya zama ɗan zai iya yiwuwa a hankali ya zama nasa ne, wanda ba zai yiwu a hankali ba, ba a kai muke magana ba. Ta yaya zai yiwu ya tabbata cewa a shari'ance wannan ɗan a ce naka ne? Hanyoyin da suke tabbatar da a hankalce a ce ɗa naka ne, hanyoyi guda uku ne. Hanya ta farko ita ce ta zama matar matarka ce, ta zama matar matarka ce, hanya ta farko kenan. Kuma ya zama wannan matar tana matsayin matarka, aƙalla an samu wata shida a matsayinta na matarka. An gane ko? Wannan shi ne kawai abin da ake nema. Ba a neman kun haɗu ko ba ku haɗu ba, ba a neman da aka yi auren ka zo garin ko baka zo ba. An yi magana akan ɗan China ko? Shi yana karatu a China, mu kuma muna nan. Sai aka ce ƴar wance da wanin nan a haɗa musu aure mana. A jira mana ya dawo, aka ce a inda an yi ne alheri ai kawai aka yi wa yaro waya, za a maka aure, ya ce to nagode. Amma za mu fara jarabawa a mana addu'a. Aka yi aure aka masa addu'a, kaga bai zo ba. Kuna fahimta ko? Shikenan ana ta murna ana ta jira, zaka zo, corona ta hana shi bai zo ba. Sai daidai yanzu nan an dawo da jiragen sama, ya iso din nan. Yanzu wata nawa ne tun da aka fara corona? Wata bakwai ko? Yawwa, to shi watan da ya wuce ne ma yanzu. Lokacin da ya cika wata shida chef da daidai lokacin da aka daura auren nan, shi kuma ya iso kenan yanzu wata shida zai ga amarya, sai samu ta haihu. To wannan dan nasa ne a shari'ar wa musulunci. Yawwa, an zo birin ce. A shari'ar musulunci ba za mu zo muna tambayar, sai dai mu taya shi murna kawai. Amma yaya aka yi sai dai wani ya tabe shi ya ce mishi ya bashi lakani ya ake yi, amma batun a ce ba nasa ba bai taso ba, shi ma bai isa ya ce ba nasa ba sai dai in ta hanyar li'ani, in ba ka ba ta haifa masa da. Idan yana so ya ce ba ta haifa masa da ba, to shi ne sai a koma babin li'ani, sai ya tabbatar da cewa shi fa wallahi 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 bai taba saduwa da ita ba. Kaga in ya tabbatar gaskiya ne sai je yi abin shi. Amma in yana inda yace ba zai rantse ba, ba ruwan mu kai wuta waya yayi idan ka san yanda aka yi. To wannan zamani me ba za a yi ba. Za ta malam. Hanto technology. Wannan zamani abubuwan mamaki ba mu gama ganin su ba ma. Saboda haka dadan waye? Dan China ne. Hali na biyu da zai iya tabbatarwa shi ne zama matar. Wannan shi zai fi baku mamaki, wannan kuma shi zai fi damun da yawa daga cikinku. Matar ta zama ba a hannunsa take ba, ita ba matarsa ba ce, amma ya taɓa aurenta. Shi yanzu ya mutu ko kuma sun rabu, amma ba ta auri kowa ba tun daga lokacin da ya rabu da ita, ko tun daga lokacin da ya rasu, yanzu bai wuce shekara hudu ba sai ta haihu, to ɗansa ne. Ai wani zai ce gara ma wancan. Sun rabu da ita, ba dai an ce ta gama idda ba iya abin da aka ciki. In ya rabu da ita tana da ciki, kaga iddar da ta gama haihuwa ce. An gane? To duk dan da zai zo daga baya in dai ba zai yiwu a ce tagwaye bane da wannan, to wannan zaka iya cewa ba za a iya hada mata ba. Amma rabu da ita haka kawai, ta yiwu ai tana da ciki. Kuma mun karanta a baya cewa aqsa muddatil hamli fi shar' shine shekara hudu. Ciki yana iya kaiwa wata hudu a shari'a, ba a likita ba. Yana iya kaiwa shekara hudu. Ana fahimta ko? Likita zai iya cewa a'a ai wane ne ba su haɗu ba, ba a samu wane ne ban an kai wata kaza yaron zai mutu, waga muku zai mutu, Allah ne yake rayar da shi. Kuma ganin ɗan kuke kawai a hannun Allah ne yake komi. Baka ko likita ya ce ba zai yiwu ba, a zamuna daban-daban na baya an samu da yawa, musamman ma nan a imma guda hudu dukkansu sun ce sun ga matar da ta yi shekara kaza da ciki kafin ta haihu. Na taɓa baku labari a nan wani abun mamaki da Imamu Shafi'i yake cewa ya je ya sauka a gidan wani mutum, ya samu yana da ƴaƴa 20, kowane ɗa set hudu, set ƙwaya biyar take haihuwa a lokaci ɗaya in ta shekara hudu. Matar ƴaƴa haihuwarta hudu amma ƴaƴanta 20. Da ya zo sai ya ga yara guda hudu sun fito, guda biyar kai sun fito iri ɗaya kansu ɗaya, komi da komi. Ya sake ganin wasu, shi ne mai gida yake ce masa ai haka ne, matarsu tana ɗaukan ciki ne na shekara hudu a jere, in ta zai tafi yara biyar a lokaci guda sai gansu set, sai a sake kuma ga su ne yana ganin su ba, kar ka ɗauka labari ne. A gona a likitance za ka ce a zamanin yanzu ne aka daina, amma da ana yi shi kenan. Ana ganewa? Ke sa a shari'a idan ka rabu da mace bayan shekara hudu, bayan shekara uku da rabuwarku sai ta aiko, wallahi ta ja maka magana kawai, sai dai in ku rabu da ita tana da ciki ne sai ta je ta aiko, nan kan bata isa ba. Kuna fahimta? Amma in dai ka rabu da ita da haka, to shari'a za ta ce dama ka rabu da ita tana da ciki ne, in kana so ka ce ba ta da ciki sai ka zo a yi li'ani. Shi ya akwai mafita a shari'a, duk wanda matarsa ta mutu aka yi irin wannan, to wannan sai dai a zo a yi li'ani. Idan ya zama na shi mutumin ya mutu, kaga ba zai iya zuwa ya zo ya yi ba, sai ɗan uwansa, to sai a zo gabansu sai ita ta yi rantsuwar. Kuna fahimta? Shikenan sai ita ta yi rantsuwar. In ta yi rantsuwa ta ce nasu ne, haka za a tabbatar cewa nasu ne. Ai ba sai ta yi, in ta ce nasu ne haka za a yi, in sun ce ba nasu ba, an fahimta? To sai dai in sai ta yi rantsuwa da za ta tabbatar, in ta kubutar da kanta shi, in ta kira rantsuwa, to shine sai a ce eh lallai ba nasa bane. Kuna fahimtar wannan? wannan kuma dukkan a'immatul arba'a suna kan wannan fatawa, ba bakuwar fatawa bace. Allah ya kyauta. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace mata su ji tsoron Allah, Allah ya ba su amanar su a hannun su ne. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Allah ya ce bai halatta a gare su ba su ci amana. Don haka mace amanar ta tsakaninta ita da Ubangiji ne. Idan mace tana so ta ci amanar ka za ta iya wallahi. Shi yasa karka aure wata sai mai jin tsoron Allah. Shi yasa aka ce ka aure mai tarbiya, ka aure mai wa'azi, annabi ya ce maka yara baka shawari, saboda ga ranan da za ta fito irin wannan. In ta gana ma tana so ta jika maka tsiya, bayan ku rabu ba ta yi aure ba, bayan shekara biyu lafiya lafiya sai ta yi ciki ta ce naka ne. Kuma wallahi in aka je kotu sai an baka dan. In baka so ta sa karan tsuwa da rana, karan tsaye hudu, kuma ka zo ka sake cikawa, ka tsitsine wa kanka kafin in ba haka ba da ya zama naka. Ana fahimta? Amma mace duk da tai haka, wannan kuma ta san tsakaninta da Ubangiji idan ƙarya ta yi. Galibi a irin wannan zai zama ƙarya ne, amma a shari'ance ba ruwan shari'a da batun wannan kawai. In mutum zai ji tsoron Allah, ji tsoron Allah yi, amma in ya fito ta babin shari'a, shari'a sai dai a zo a dabdale ta hanyar albayyina. Albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. In ba ta tsarin procedure na shari'a ba, haka za ka hakura. Allah ya sa mu gane. Shi ne ake ce shari'a saɓanin hankali. To amma malamai suka ce wannan ya zama akwai imkaniya. Imkaniya ita ce ya zama wato kar ya zama ƙasa da wata shida, ko kuma kar ya zama shi mijin ɗan ƙasa da shekara goma ne. Shi ma ɗan ƙasa da shekara goma fa a likitance ne zai iya yiwuwa. Tunda a nan na taɓa ba ku labarin Lina Madina, wadda ta haifi ɗanta, ita tana 'yar shekara 5, mijinta kuma ɗan shekara 9, yaron da ya mata cikin. Ita 'yar shekara 5 kuma ta yi. To kaga bai ma kai shekara 10 ba kenan. To amma su malamai a nan sun ba da wannan fatawar ne abinda aka samu daga magabata, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce muru auladakum bis salati li sab'i sinin. Ku umarci 'ya'yanku su riƙa yin sallah tun suna shekara 7. Wadribuhum alaiha li 10. Ku dake su akan in sun ki sallah in sun kai shekara 10. Yace wa farriqu bainahum fil madaji'. Ku raba tsakanin su a wurin kwana. Yana nufi zaka iya barin 'ya'yanka su kwana tare in suna shekara 9, suna kaiwa 10, karka bar su kwana tare. Me yasa? Annabi yana nufi sun kai hankalin da za su iya zama sexually attracted to one another. Shi yasa sai suka ce tunda anan ne Annabi yace gayar da ya zama dole a raba su, in ya zama kasa da haka dai ba dole bane, ya nuna cewa a lokacin zai iya yiwuwa haka kenan. Kuna fahimta? Sai suka ce to daga shekara 10 yayi sama shikenan. Sannan kuma an samu ba a lokacin sahabbai, Amr ibn al-As, mahaifin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, mai rubuta hadisi a gaban manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama, babansa ya girme shi da shekara 10 ne. Babansa ya ba shekara 11 ne kai, saboda yana da shekara 10 yayi aure, kuma aka haifi Amr, aka haifi Abdullahi ibn Amr ibn al-As da shekara 1, kaga ya ba shi shekara 11 kenan a duniya. Kaga shi zai iya yiwuwa kenan dan shekara 10 yayi. Ana fahimta? Saboda haka idan ya zama ƙasa da haka sai a ce eh lallai ba nasa bane. To waɗannan su ne halayen da zai iya sa a ce wato ɗa ya tabbata cewa na ubansa ne. Waɗansu malamai suna ƙarawa da cewa idan ya sake ta saki raji'i, wanda za a iya kome kuma bata gama idda ba, to koda bayan shekara 4 ne. Ana fahimta? Ba saki bane ba'in. To koda bayan shekara 4 ne za a ce na sani. An fahimta? Yawwa, tunda ana iya samun misali ya sake ta kun san ai sai ta yi jini 3, haka ne? To ita kuma tana shayarwa. Tana mene? Tana shayarwa. Idan tana shayarwa ta yiwu ta kai shekara 2 kafin ta fara haila. An gano? Ya sake ta bata zo ta yi haila ba, kuma an kai shekara 2, kuma kaga saki ne raji'i. To tunda har yanzu kuma in saki raji'i ne matarsa ce, ta yiwu shi kuma ya je ya sake kusantar ta kafin lokacin da za ta fara wancan haila. Ta yi kusa ta fara sai kusance ta. In kuma ta ɗauki ciki, kaga hailar kuma ba za ta zo ba. Lokacin zuwan hailar ya yi an shekara 2, gashi shi kuma ya kusance ta, sai hailar ta tsaya. sai ta dauki ciki da ta dauki ciki kuma ita shekara 4 da cikin abinda muka fada dazu da adam shekara nawa kenan 6 to duk wanda za a ce dan san ana fahimta mas'ala ta gaba ita ce idan ya zamana ya sake ta saki ba'in kuma ta gama idda to in dai an wuce shekara 4 to ba zai zama dan sa bane fa'ida ta gaba ita ce ana gabatar da a shari'ance wannan abun da muka fadan ana gabatar da shi akan likitanci ana gabatar da shi akan al'ada ana gabatar da shi akan zahiri al'ada ita ce al'adan wanci zai yi wuya a ce ayi kaza barin mu da wannan ana gabatar da shi akan kamanni ko da an ga kamanni da ya kama da wani ba ya kama da wani ba ruwan a shari'ance wannan abin da aka fadan shi ake gabatarwa duk wanda ya kawo wancan to shi ne za a ce ya kawo hujja ba ita matar ce za ta kawo hujja ba hujjar ta ita ce kawai ta haihu ta gama fa'ida ta gaba ita ce idan miji yana so ya daga liki ya ce da ba nata bane kar ku manta da karatun baya shine ya zama fa tun farkon haihuwar yaron da ya ce shi bai yarda ba amma ya yarda an yi suna daga baya sai suka zuga shi ka yarda a to wannan magana banza ne ba za a taba sauraron sa ba in ya yarda yayi wa yaro ragon suna ko an masa murna ya kaɗi murna ko yayi posting a Facebook cewa an haihu daga baya aka ce ha kai ne sabin kwanakin ne sai yayi daga baya ga shi ba gaskiya bai zo ba shi wannan duk magana banza ce in ya riga ya karba tun farko to dan tsale in yana so ya daga liki tana haihuwa ko tun tana da ciki ya daga tun a lokacin ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce duk wannan abun ana faɗa ne saboda a musulunci ana jingina ɗa zuwa ga uba ne shi yasa ake keke da keke irin wannan ta yadda wato aka kawo babin la'ani kamar yadda muka faɗa domin saboda kar a jingina maka wanda ba ɗanka ba sai aka baka dama kana iya korewa tunda za a jingina maka ne amma ba in baka kore ba to naka ne ita shari'a ba za ta yi wasa ba za ta yi maka wasa da haƙƙinka ba shi yasa in baka yarda maka je kotu ka je kai li'ani amma kuma ba za ta yi wasa da haƙƙin yaro ba yanzu yana jariri ba zai iya magana ba bai sani ba ba za a iya zuwa a tambaye shi irin yanda a zamanin da aka yi man abuka kaga ba za a iya wannan ba don haka kawai wannan yaro a kare masa mutuncinsa tun bai da hankali a ce ubansa wane ne kawai magana ta kare wanda abu na gaba shine duk wanda ya zamana ba a iya tabbatar masa da wato dangantaka zuwa ga uba ba to za a jingina shi zuwa ga uwarsa ne sai a rinka ce wani dan wanci kamar yadda muka yi bayani a baya fa'ida ta gaba ita ce jingina da ana yinsa ne ga asalin ubansa saboda Allah ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah in ba uba da ya haifi da ba haramun ne a jingina da zuwa gare wani a sa sunansa tare da shi wannan dan tsuntuwa ce wannan dan an jefar da shi ne aka zo aka baka kai aka ce maka gashi ka rike wannan dan mahaifinsa ya rasu ne kai sai ka karba za ka rike kar ka hada sunansa da naka ka hada sunansa da sunan uban da ya haife shi ko da uban ba musulmi bane kuna fahimta duk da a jingina shi ga asalin ubansa wannan shine huwa aqsatu indallah Allah ya ce wannan shine adalci a wurin Allah ba a jingina mutum ga wanda ba shi ya haife shi ba hikima akan wannan shine mutane suna daukawa cewa in kana da yaro maraya ko kana da yaro a gabanka wanda ka rike idan ka ware shi ka sa suna daban zai tashi ya rinka ji kamar shi ba danka bane zai ga kamar an ware shi a wannan abin da yake faɗan tunaninka ne tunani na shari'a shine wannan yaron bai kamata ya tashi yana jin abin da kake tunanin cewa shi danka bane in aka zo rabon gado sai aka hana shi kuma ya za a yi daga baya ya halatta a bashi gado ne alhalin shi ba danka ba to ya take so a yi daga baya sannan wannan yaro ya tashi ya ji cewa yana kiran sunanka sai da aka zo aka girma kuma sai bayan ya girma lokacin ga kaya za a raba nan ne za a ware shi duk dadin da ya ji na an rushe shi gare yaro tun farko ya tashi ji cewa ihsani ka masa irin da musulunci kai ba ubansa bane amma ka masa komi ga sunan ubansa ubansa ya mutu ko ga sunan ubansa ubansa baya nan amma gashi kai ka masa komi sai ya tashi ya ji cewa ihsani sanabu na gaba shine don karka haramta masa auren ƴaƴanka in aka tashi ana ce dan wane kaga zai dauka shi dan gidan ne ba zai iya auren ƴarka ba amma in ya tashi da sanin cewa shi ba danka bane kuma babu haramci tsakanin sa da ƴaƴanka zai iya auren su da sauran dalilai na shari'a fa'ida ta gaba ita ce duk wanda aka tsince shi ya zama ba a san sunan ubansa ba tunda wancan ka san sunan ne amma dan tsuntuwa ne kaje ka dauko a gidan marayu sai baka san sunan uban yaron ba ya zaka yi da shi wannan sai ka sa masa sunan uba irin wanda za a iya ce suna ne general ka dauki suna general kamar ka ce Abdullahi ai kuma Abdullahi sai ka ce wani dan Abdullahi shikenan in ya tashi sai ji ana ce masa dan gidan Abdullahi kai kuma an san amma in kai sunan ka Abdullahi ne karka yi haka sai ka ce Abdurrahman haka kuma saboda in ya tashi wannan Abdullahi zai sa a ji cewa kamar kai ne kuna fahimta yawwa abu na gaba shine malai ya mana magana akan kiyafa kiyafa wata hanya ce ta gargajiya da aka santa a wurin larabawa a da ban sani ba ko al'adar mu ta Hausa akwai su wata baiwa ce da Allah yake ba waɗansu mutane kuma ana gadanta kamar yadda ake gadar sana'o'i da yawa na gargajiya wanzanci da sauransu za ka ga ai ana iya gado sai a ce nan gidan gidan wanzamai ne nan gidan 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 mahauta ne nan gidan gidan kaza daga cikin dai sana'o'i na gargajiya za ka ga ana gado to ita ma kiyafa ana gadanta masu ita sai su rinka koya wa ƴaƴansu su ma su koya wa ƴaƴansu sai zama dukansu sun tashi da wannan baiwa shine yanda ake iya gane dangantaka waɗanda sun kware a wannan in suka ganka suka ga ɗanka za su tabbatar wannan ɗanka ne in ba ɗanka ba ne za su iya tabbatar cewa wannan ba ɗanka ba ne ana fahimta ko ba wai kawai fahimta ake a ƙauye daga an ga a ce kana kama da wane su asali za su iya gane tabbacin wannan jinin daga wane yake kuma ko da launi ya bambanta ko da kuma shekaru sun bambanta suna da wannan baiwar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an taɓa samun irin wannan Usama ibn Zaid da mahaifinsa Zaid ibn Haritha yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi ya auren masa da Ummu Ayman to sai suka haifi Usama haka ne to sai zamana shi Zaidu baki ne Usama kuma fari saboda Ummu Ayman mahaifiyar Usama fara ce ƴar Yaman kuna fahimtar maganar Zaidu kuma baki ne dan Afirka da yazo sai zama uba baki da kuma fari sai mutane suka zo suka fara cewa ai ba dan sa bane ai ma kaza kaza ne ai ma ba dan sa bane to shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya jin dadin wannan saboda yana son Zaidu kuma yana son Usama to sai wata rana suka zo suna kwance da uba da dan a inuwa suna baccin rana sun lullube kansu kafafu kuma suna bude waɗannan kafafun guda biyu jajaye waɗannan bakaken kafafun guda biyu bakake da fararen kafa da bakaken kafa suna bacci sai wani uba shi da ɗansa suna wucewa yana koya wa yaron wannan ilimin sai ce yawwa me ka gane akan waɗannan kafafu sai ce baba hadhihi al-arjulu ba'daha min ba'd waɗannan kafafun ai ɗaya ne ya haifi ɗaya sai ce a she ka iya yaro duk da kala bata sa ka rude ba sai annabi ya sauri ya fito ce ku tsaya sai ya ce a taro mutane ina masu cewa kaza gashi ba tambayan su ma nayi ba ma duk waɗanda suke cewa Usama ba dan Zaidu bane kwalelan ku ga waɗannan sun faɗa ana fahimta ko wannan shine ilimin kafa shine waɗanda an aka samu mutane da yawa sun mutu an fahimta ana so a gane wane ne wannan a wawware gangan jikinsa a ware wancan to su suke zuwa kawai suke a ɗauko wancan yatsar a sa a nan a ɗauko wancan kan a sa a nan wannan kafar duk da tana nan can za a ja kai haka za su wawware mutum goma sun mutu sun dagargaje jikin ya watse duk haka za su hada mutum suna iya gane kowane bangare na jikin mutum na jikin wani an fahimta amma yanzu ban sani ba ko akwai su to idan aka samu shubuha to ada akan nemo su sai su tabbatar da gaskiyar ko rashin gaskiya na cewa wani dan wani ne kamar an samu mutum biyu suna rigima wanda yace dan sa ne wannan ma yace dan sa ne to sai a kira su sai su tabbatar da na wani ne kaga an huta an fahimta hanya ta gaba ita ce wato abinda ake ce albasmatul wirathiyya shine DNA shine kuma magana mu ta karshe a zamanin yanzu wannan tsari na DNA shine tsarin da yafi zama abinda ya shahara ake amfani da shi sai zama an ajiye magana ta gargajiya ta kafa wajen tabbatar da dangantaka kamar yadda nace zan ba likita ya bayani akan wannan darasin da nake so mu cika ku fahimta a fiki hance shine wannan ilimin yana yin amfani amma sai an zo inda ilimin kafa yake amfani daga can baya amfani shi yasa ban yi magana akan sa ba a baya ba a tabbatar da dangantaka a asali ta hanyar DNA sai in rigima ta tashi shine ake yin wannan don haka malamai sun ba da fatawa cewa haramun ne kun ji na ce haramun ne a gare ka ka sace danka da wayo ka je ka kai wa asibiti a ji a gwada DNA wai a gani danka ne ko ba danka ba haramun ne yin wannan abu kawai ka tsaya cewa danka ne idan kana so kai haka to sai in ka kai yanda zaka iya li'ani to sai ka je kai saboda ka kara samun tabbas sai ka je kai li'anin ka ana fahimta amma ba yayi daga an yi shi shikenan sai a ce daba naka ba saboda likita ya dogon rubutu da turanci wannan duk ba zai sa a ce daba naka ba sai ka je ka rantse kaga ko ka san ana iya binciken a iya kuskure ana iya kuma iya binciken likitan ya rubuta wa mutum abin da shi yake so ana iya kuma iya musamman mamu a nan Najeriya ana iya kuma yin binciken likitan bai ma kware ba daidai akai ba ana iya binciken na'urar ta nuna ƙarya to zaka yi take je kai wannan rantsuwar saboda DNA shi yasa haramun ne ka fara wannan binciken kwata-kwata ma wannan na faɗa ne saboda akwai mazajejjiya masu irin wannan wai da so binciki matarsa sai dauki dan ba a sani ba sai je ce a dauki jinin dan a je a gwada a tabbatar a dauki wane ne sel kaza a hada wannan duk haramun ne a musulunci me yasa ya zama haramun saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune a cikin sahabbai sai wadansu ka sashi a gaba da tambaya wannan ya tambaya irin tambayoyin kure wannan sai manzon Allah ransa ya baci sai ce ku tambayi duk abin da kuke so sai Allah aiko mala'ika yana ga masa duk abin da suka faɗa sai wani ya ce ya rasulullahi dawwa waye asalin babana kaga an fara tone ko sai annabi ya ce ubanka na gaske shine wane wannan fa ni ba waye babana ubanka na gaske shine wane sai da Umar ya zo ya ce ya rasulullahi mun tuba ga Allah kai hakuri sai annabi ya shiru sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ya masu imani ku daina tambaya akan abinda in an ga muku ba dadi zai muku ba yanzu ka zo kana tambaya wani ubana ne na asali ko ba ubana ba sai ka samu ba ubanka bane dadi zaka ji ne ha ko kai bincike akan wani danka ne ko ba danka ba in an samu danka ne zaka kara jin dadi amma an samu ba danka ba ranka zai baci me yasa zaka bincike abinda ranka zai baci ana bayyanta shi yasa malamai suka ce bai halatta ba ko mujammaul fiqhil islami wato International Fiqh Academy cibiyar fiqhu ta musulunci ta duniya sun fitar da karar tun a shekara ta 1442 shekara 20 da suka wuce kenan kamar haka na farko wajibi ne akan gwamnatoci na musulunci su zama suna da tsari mai kyau akan maganar binciken DNA kuma ya zama an yi regulating din sa a sa doka akai bisa ga tsari na shari'a kamar yanzu hukumomi na shari'a a jihohi to ya zama kowace jiha tana da tsari na komiti na musamman akan wannan ko gwamnati ta sa doka cewa kar wani musulmi ya yarda ya je DNA sai in yana da takarda daga kotu tukunna kotu ce ayi amma mutum individual kawai ya je yayi ba a yarda ba saboda zai jawo rikicewar aure da rikicewar al'amura gaba daya ana fahimta sannan suka ce wajibi ne hukuma ta sa ido ya zama ba za a bar kowane asibiti kawai yayi ba sai wanda hukuma ta yarda da su kafin su iya yi kuma wanda sai an samu authorization daga kotu kafin a ce za a yi. Sannan suka ce dole ya zama akwai committee, ba kawai likita yayi ya bayar ba, sai ya zama akwai committee wanda za a shigar da alkalai, za a shigar da masanin shari'a, za a shigar da jami'an tsaro, za a shigar da kuma idariyun su ne masu harka na gudanarwa, police makers, sannan kuma da kuma likitoci a ciki. Sai a hada, sai zama duk report inda za a bar dukan sai sun sa hannu sun yarda, saboda ba kawai maganar likita ne kadai a ciki ba, akwai security a cikin wannan al'amarin, akwai maganar shari'a a ciki, akwai maganar ilimin fiqh, kowa sai ya yarda kafin a ce za a yi, kuma an yi sai an ba su sun duba, ya zama akwai wannan tinkin. Sannan abu na karshe shine ya zama duk asibiti ko wata cibiya da aka bata damar da za ta yi irin wannan, to sai ya zama gwamnati ta sa ido wajen tabbatar da tana da facilities din da suka dace da zamani, sannan kuma kwararru masu amana ne aka ba su yi abun don taimaka da kar cuwa-cuwa ta iya shiga ciki. Wannan kuma babbar magana ce wallahi, ana iya bi ta wannan hanyar a yi abun da baka tsammani, musamman a yanzu da siyasa take iya shiga kowace hanya. Don haka yana da muhimmanci ya zama gwamnatoci su shiga wannan harkar, saboda ya zama kara a musulunci a tawargaza tsarin wato abin da ya shafi dangantaka, sai zama kowanne ana yin sa ne bisa tsari irin na musulunci. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abin da ya zama kuskure, Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.